dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na Alƙur'ani mai girma. Muna gode ma waɗanda suka yi sanadiyyar zuwa mu wannan wuri da wanda suka shirya wannan al'amura da wanda suka baro aikinsu suka zo da ‘yan agaji waɗanda suke tashi da hidima ga al'umma. Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Don haka za mu ci gaba da gaugawa saboda daɗewa da muka yi. Lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta 187 a cikin suratul A'raf. A yau za mu ci gaba a kan aya ta 188. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
الله من أوحى كن سركي كتيب النبي يتيب قل لا أملك لنفسي كي النبي كفدا مسوتي و لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله نيما نملك مكينا نفعا ولا أنفاني ولا ضرا قوة تشوتر و إلا ما شاء الله سيدي أبن الله يسوع ولو كنت أعلم الغيبة Annabi yace da na zamo na san gaibi lastakthartu min alkhairi da na yawaita alkhairi ga kaina wama masani su da wani abu mummuna bai same ni ba in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Annabi yace in ana ba komi ne ni ba illa nadhirun wa bashirun sai mai gargadi ne ga wanda suka yi aiki wanda bai da kyau da wuta wa bashirun kuma mai albishir ne ga wanda suka aikata alkhairi liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke masu imani. Wannan aya ta biyo bayan maganganu akan tashin alkiyama. Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ka akan tashin alkiyama ina zai tuki yaushe ne za a yi tashin alkiyama. Qul ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Sai annabi yace sanin tashin alkiyama yana wajen Allah, Allah kuma bai bayyana lokacin tashin kiyama, bai bayyana lokacin, kuma ba wanda ya sani sai shi. Faqulat fis samawati wal ard, wanda tashin alkiyama ta yi nauyi ga sammai da kasai, wanda Allah ya ce la ta'tikum illa baghta, ba ta zo muku tashin alkiyama sai mame, kamar yadda muka yi bayani mutum zai daga loma kamin ya kai a tashi alkiyama, wani zai sau tatso nono kamin ya sha a alkiyama da tashi. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سنة تنبيك شأن داشن القيامة كما كلف مكانك شأن القيامة. قل إنما علمها عند الله سنة داشن القيامة ينا وجن الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما في يوم متاني بس سنيبا توشيني sai a nan Allah ya ce ma annabi ka ce masu qul la amliku li nafsi ni ban mallaka ma kaina naf'an wani abu na amfani wala darran ko wani abu na cutarwa illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so. sai annabi ya ce walau kuntu a'lamu al-ghaiba da a ce na san ghaibi lastakthartu min al-khairi wama massani yasu da na yawaita al-khairi ga kaina da wani abu mummuna bai same ni ba. Nan Allah yana lakamta ma annabi ya nuna masa cewa tashin al-qiyama ɗaya ne daga cikin ghaibi. Ni kuma ban san ghaibi ba, da na san ghaibi kenan da wani abu mummuna ba zai same ni ba. La amliku li nafsi naf'an wa la darran ban mallaka ma kaina amfani ko kuma cutarwa. Malamai suka ce me ake nufi da amfani nan da cutarwa, suka ce dukkan abin da yake mai amfani da abin da yake mai cutarwa ban mallaka ma kaina shi. Wasu suka ce a'a, ana nufin shiriya da bata, ban iya mallaka ma kaina shiriya da bata. Illa ma sha Allah, sai dai abin da Allah ya so. Abin da Allah ya so ya kasance na ɓangaren halitta na Allah shi zai kasance. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, annabi ya ce da na san ghaibi lastakthartu min al-khairi, lau ɗin nan harfin tina'in limtina'i harafi ne wanda ake zuwa da shi wanda ke nuna abu kaza da zai kasance da babu kaza. Harafi ne wanda ke nuna abu bai yiwu ba saboda wani abu. Lau da, da na san ghaibi lastakthartu min al-khairi, kenan ban san ghaibi ba, don haka wasu ababe na cutarwa suna iya su same ni. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san ghaibi ba, kuma shi ne ya buɗe baki ya faɗi cewa bai san ghaibi ba, kuma a cikin wannan nassi na Al-Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah yana iya sanar da shi wani abu kamin ya sanar da wani. To wannan ire-iren shi ana ce mashi al-ghaibun nisbi, ghaibi wanda yake nisbi, ghaibi wanda in an dangana ga wani abin da ka ci yanzu a cikin cikinka ghaibi ne gare mu. Wanda kuka ci tare da shi ba ghaibi ba ne gare shi. To don haka akwai wasu ababe wanda Allah ya sanar da annabi kamin ya sanar da wasu, annabi wasu ma ya labarta su. To wannan ghaibi ne nisbi. Akwai ghaibul mutlaq, ghaibi na kamun kowa da kowa, to wannan Allah shi ne ya san shi. Don haka a nan ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba, a wata suran Allah maɗaukakin sarki ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah shi ne masanin ghaibi. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan, Allah bai bayyana ghaibin shi ga wani mutum, illa man irtada min rasulin, sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni. Kenan in haka mana Allah ya riga ya sanar da annabi wani abu, ya riga ya sanar da shi. In annabi ya labarta shi, wannan ba a sa shi cikin tsarin ghaibul mutlaq, wannan ghaibu nisbi ake ce mashi. Don haka kaga akwai wasu ababe wanda suka faru zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, annabi bai iya ba da labari da su ba. Akwai lokacin da aka tuhumi Aisha radiyallahu anha, matar annabi, aka tuhume ta da wani mutum. Annabi sai da ya zanna wata guda bai san me zai ce ba. Aisha ce radiyallahu anha aka tafi yaƙi da ita, annabi yayin da zango ana hutawa sai ta tafi biyan bukatar ta. Daga nan dan gidan da take ciki wanda ake azawa kan raƙumi da wanda za su ɗauka suka zo kawai sai suka ɗauki wannan gado sai suka aza bisa ga raƙumi suka yi gaba. Saboda rashin nauyinta ba a gado ba ta ciki ba. A ƙarshe annabi ya tafi da mutanen shi, wani sahabi ya biyo baya sai ya zuwa tare da ta. Da ya ɗauko ta ya zo da ita Madina. A wannan lokacin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ga wannan ga Aisha ta dawo tare da wani mutumin kirki ne wanda Aisha da tana kwance tace ba abin da ya farkar da ni sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wanda shi wannan sahabi ya faɗa ko magana bai mata ba, raƙumi kawai yayi kasa da shi ta taka ta hawa ya kawo ta Madina. Munafikai sai suka rinka tace nace kai mata annabinku ta kwana da wani kaza akai ta yadawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya kai race ma Aisha radiyallahu anha, in kin san kin aikata to ki nemi gafarar Allah. Annabi bai iya cewa wani abu ba, da annabi ya san gaibi. Da a wannan lokacin sai ya bada labarin cewa ai Aisha bata aikata haka nan ba. Akwai lokacin da sarka ta Aisha aro sarka ta yi shi ma wajen yaƙi. Wannan sarka da ta aro ta faɗi, sarka tana ƙarƙashin raƙumi, ba a san tana ƙarƙashin raƙumi ba. Aka rinka nemanta har lokacin da aya ta taimama ta sauka saboda ba ruwa. Raƙumi yana ɗagawa sai ga wannan sarka ƙarƙashin raƙumi. Da a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibi, da zai ba da labari da dukkan waɗannan ababe. To don haka Al-Qur'ani ya nuna annabi bai san gaibi ba. Duk wanda zai zo ya ce annabi ya san gaibi, shiga gaban Allah ne da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Amma in ka kawo wani abu wanda annabi ya ba da labari da shi za a yi shi kafin tashin alkiyama, ko annabi ya ba da labari da shi, to wannan Allah ya riga ya sanar da shi ne ya ba da labari. Kenan ka a garwaya tsakanin wannan da wancan. Gaibi al-mutlaq shi ne ba wanda ya san shi sai Allah. Gaibi wanda Allah ya sanar da annabi, annabi ya san abinda Allah ya sanar da shi. Don haka ka a ce annabi bai san gaibi ba, kai ka zo ka ɗauko wasu ababe wanda ya ba da labari da su ka ce gaya ya ba da labarin abu kaza da abu kaza kuma sun faru. To wannan gaibi ne misli, ba gaibi ne mutlaq ba. Annabi ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba, da a ce na san gaibi kenan ban sani ba. Wannan shi ne lauki badawa. Lastakthartu min alghairi, da na yawaita samun alkhairi, da na yawaita alkhairi ga kaina. Wa ma masani su, da wani abu mummuna bai same ni ba. Da na san gaibi, da na yawaita alkhairi ga kaina. Wannan lastakthartu min alkhairi kenan, da na yawaita alkhairi ga kaina. Aka ce a'a, abinda ake nufi law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi, da na yawaita kudi dukiya ga kaina. Suka ce al-Qur'ani ya ambaci dukiya da sunan al-khairi wurare daban-daban. Allah madaukakin sarki yana cewa kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyah lil-walidayn, an wajabta wasiyya gare ku ga mutum wanda zai zo rasuwa, in taraka khairan in ya bar alkhairi. Ni ake nufi da alkhairi nan kudi, Allah madaukakin sarki yace ma dan adam wa innahu li hubbil khairi la shadid, dan adam yana da tsananin san alkhairi. Nan ana nufin kudi, su ake nufi da alkhairi anan. Kuma a yanzu duk mai hankali ya san cewa kai kudin nan fa alkhairi, yanda duniya ke yi ma mutane tsaye kaga kudi sun zo sun warware al'amarin, kai ka san cewa kudi alkhairi ne. Dan haka annabi yace law kuntu a'lamul ghaib lastaktartu min alkhairi, wannan tafsiri ne shi ba. Ko kuma ya zamana abinda ake nufi nan yalwa ta kayan gona, da na iya gano shekarar da za a yi fari, da na iya gano shekarar da za a yi yalwa ta gona, kenan sai in kauce ma wannan ko kuma in mata tanadi na daban. Ko kuma lastaktartu min alkhairi, da na yawaita aiki da alkhairi. Wannan shi ne al-Imam Ibn Kathir yace fihi nazar, wannan magana ce wanda bai kamata a dangana ma annabi ba. Annabin ne za a cewa zai ce da ya yawaita aiki na alkhairi, shi a koda yaushe annabi aikin shi dima ne, kamar yadda Ibn Kathir yace. Annabi ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha, to kuma haka annabi yake in ya tashi aikata aiki yana dawwama ne a kan shi. Aikin shi na alkhairi mai yawa ne kuma dawwamamme ne. Annabi ba zai ce lastaktartu min alkhairi ba, yana nufin aiki wanda yake na alkhairi. Kenan aya ma amma ce lastaktartu min alkhairi, da na yawaita alkhairi ga kaina, wama massaniya su, da wani abu mummuna bai same ni ba. Haka Ibn Atiyya ya ce aya dai amma ce, ya ce wasu mutane ne suke neman sai sun keɓance ta da wata ma'ana ta daban. Wama massaniya su, wannan yana iya zamowa jumla ce wadda take tare da abin da ke bayan ta. Kenan da na yawaita alkhairi, da wani abu mummuna kuma bai same ni ba. Kenan aya wannan jumla ta baya da wannan suna tare da juna. Ko kuma law kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min alkhair, sai zamana nan dakatawa za a yi. Wama massaniya su, hauka da kuke tuhuma ta da shi bai same ni ba. Akwai lugha ta ghaib daga cikin Larabawa, su in suka ce asabahu su aw massahu su, suna nufin hauka ya same shi. To kenan nan sai ya zamana lastaktartu min alkhairi, da na yawaita alkhairi a nan sai a dakata. Wama massaniya su, da hauka wama massaniya su, ba za ka ce da ba a nan, sai ka ce hauka bai zabe ni ba. Kenan wannan jumla za ta zamowa jumla ce ta daban. Kenan ba tare take da abin da ke baya ba. Lastaktartu min alkhairi, da na yawaita alkhairi, nan jumla ta tsaya. Wama massaniya su, hauka da kuke suka ta da shi bai shafe ni ba. Kenan wannan sai ta zama jumla ce musta'nafa. In ana, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ba komai ba ne. In din nan da aslinta harafi ne wanda ake zuwa da shi don sharafi. In kama zaidun fa akrimu, in zaidu ya tashi ka girmama shi. Kenan in kenan. To amma tana zuwa da ma'ana ta kore abu. Ma'ana. Ai in ana, ai ma'ana. Ni ba komai ba ne illa nadhirun, sai mai gargaɗi ne wa bashirun, kuma mai yin albishir li qaumin yu'minun, ga mutane waɗanda suke masu imani. Kenan nan akwai abin da aka shafi in ana illa nadhirun lil kafirin, wanda suka aikata aiki wanda yake ba mai kyau ba. Wa bashirun, mai albishir ne lil mu'minin. In ana illa nadhirun wa bashirun li qaumin yu'minun, ni ba komai ba ne sai mai gargaɗi ga waɗanda suka saba ma Allah, cewa in suka tarda Allah ba su tuba ba za su shiga wutar jahannam. Ni kuma mai albishir ne ga wanda suke sun bi Allah, cewa za su shiga aljanna.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما فلما أثقلت دعوى فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون
Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'awa Allaha rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin huwa shi Allah madaukakin sarki shine alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wanda ya halicce ku daga rai guda shine Adam alayhi salam wa ja'ala minha zawjaha Allah ya sanya matan wannan ran minha daga gare ta ne liyasuna ilaiha dan ya nazu zuwa ga matar shi falamma tagashaha yayin da ya lullube matar shi hamalat hamlan khafifan famarrat bihi sai ta ɗauki ciki, ciki wanda yake mai sauki ɗan ƙaramin ciki, famarrat bihi sai ta wuce da shi, tana yi ta sha'aninta, kai ka wanda bai hana ta. Falamma athqalat da'awa Allaha rabbahuma, yayin da cikin ya yi nauyi, da'awa Allaha rabbahuma sai suka roƙi Allah maɗaukakin sarki Ubangijinsu, cewa la'in ataitana salihan. Allah in ka zo mamu da wannan da a matsayin shi na dan Adam mai daidaitatta halitta lanakunanna min ash-shakirin za mu zamo cikin masu godi maka falamma atahuma salihan lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba su wannan da yana mai daidaitatta halitta shine salihan din kenan ja'ala lahu shuraka'a wannan qira'a ko shirkan fi ma atahuma ita ma qira'a ce sai suka hada Allah da wani cikin abin da Allah ya ba su fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah madaukakin sarki ya daukaka da abin da suke gama shi da su suke hada shi da su a wajen bauta huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shi ne ya halicce ku daga rai guda shi ne Adam alayhi salam Adam Allah ya halicce shi daga laka ya daidaita shi ya halicce shi da laka ya daidaita shi ya ce mu mala'iku su masa sujada bayan haka sai Allah madaukakin sarki ya halicci mata Adam ita ce Hawwa daga gare shi wa ja'ala minha zawjaha Allah ya sanya mijinta ita wannan rai din minha daga gare ta ita wannan rai din kinan Hawwa alayha salam Allah ya halicce ta ne daga Adam alayhi salam wa ja'ala minha zawjaha to amma da bai yi halicce ta na Adam alayhi salam da bai yi halicce ta na Adam alayhi salam suke cewa hakan kare ko awaza awaza ta Adam alayhi salam wannan malamai sun dauko shi ne lokacin da hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal mar'a khuliqat min dhil'in a'waj wa inna a'la shay'in fi dhil'i ala a'waj shay'in fi dhil'i ala kinan mace an halice ta ne da karkatatta a waza kuma in aka kalli a wazu wadda ta fi karkacewa ita ce ta sama Annabi ya ce in ka je za ka miƙe wannan a waza to sai ne ka karya ta to dan haka in ka ce sai mace ta maka daidai to sai dai ka sake ta wa kasruha talaquha to shin wannan khuliqat min bil'a sai suka dauke shi cewa a waza Annabi Adam alaihi salam aka halicci Hawwa'u daga gare ta wasu malaman suka ce a wannan kan misali ne al-mar'atu ka bil'i haka tazo a cikin wani hadisi ka bil'i kenan misali ne ake bugawa ba ana nufin an ciro ta daga a wazan dan Adam alaihi salam ba hadisi wanda ya zo cewa daga Abdullahi ibn Abbas cewa an halitti Hawwa daga a waza ta Adam alaihi salam bai inganta ba hadisi ne yana yiwuwa daga Isra'iliyat Abdullahi ibn Abbas ya karbo shi amma hadisi bai tabbata ba cewa daga a waza ta dan Adam alaihi salam aka halitti Hawwa shi dai an ce daga gare ta yana yiwuwa daga awazan ne yana yiwuwa ba daga awazan ba ne abinda muke son mu tabbatar a nan shine ba ka da tabbas fa dan hadisi mai inganta ba abinda ya zo mu daga nan shine daga Isra'iliyat su kuma wadannan ababe wanda ke zuwa daga banu Isra'il Annabi ya ce kakku gaskata su kakku karyata su wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko kan komai amma dai cewa an halicce ta wannan innal mar'a khuliqat min dhil'a an halicce ta daga dhil'a malamai suka ce wannan kamar fadan Allah ne da yace khuliqal insanu min ajal an halicci dan adam daga gaugawa shin daga gaugawa aka halicci dan adam a'a ana nufin yana da gaugawa to wannan ba khuliqat min dhil'a saboda wata riwaya cewa tai ka dhil'i kamar a waza take wadda take karkatatta in kace sai ka miƙe ta sai ka karya ta huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha Allah ya sanya matar shi wannan rai din ita wannan rai din minha daga gare ta idan yana yiwuwa daga a waza ne yana yiwuwa ba daga a waza ba ne kenan abinda dai ya zo mu na halitta Hawwa daga awaza Adam daga Isra'iliyat su kuma ba a gaskata su ba a karyata su li yaskuna ilaiha Allah ya halitta mashi matar shi dan ya nasu zuwa gare ta dan ya nasu zuwa ga matar shi wata ayan ma da tazo cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun ina daga cikin ayoyin Allah an ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya sanya muku mata daga kawunanku jinsin ku ko ƴan adam wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha dan kunnasu zuwa ga matan nan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah madaukakin sarki ya sanya muku soyayya da kuma tausayi tsakanin ku da matan ku mace wurin natsuwa ne na namiji kuma haka ake so ta kasance dan haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna ma mu'minai wani mata ne ya kamata su aura. Kamun annabi Al-Qur'ani ya nuna mana managartan mata, dan dan adam lokacin da zai je yayi hayaniya waje, yayi aikace aikace a bato mai rai nan, ya ji daɗi nan bai ji daɗi nan ba, a cuce shi nan nan ya ji daɗi, to lokacin da ya zo gida yana buƙatar natsuwa ne, abinda ake ce ma as-sukun, abinda zai zo bayan moti, dan namiji shike zuwa yayi haya haya ya nemo abinda za a iya ci, to lokacin da zai zo wajen matar shi, to lokacin yana buƙatar natsuwa, liyaskuna ilaiha, dan ya natsu zuwa gare ta. To dan haka annabi Allah madaukakin sarki yace mata wanda suke madakarta, fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiza Allah, mata wanda suke madakarta qanitatun, mata wanda suke masu da'a biyayya ga miji, hafizatun lilghaibi, wanda suna kiyaye miji lokacin da bai nan, bima hafiza Allah, da abinda Allah ya kiyaye. As-salihat, madakartan mata, wannan kalima ce ta haɗo dukkan abin da ya kamata na sifar mace ta gari, managarciya. Sai Allah ya ce wanda ke da wannan sifa shi ne qanitat, mata masu da'a, da'a ga Allah, da'a ga miji. Dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba wani abu wanda ɗan adam zai ribantu da shi a cikin wannan duniya, wadda take ita wannan duniya ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan, cikin ma jin daɗin wanda yake ɗan kaɗan fiyayyen shi shi ne al-mar'atu salihah, mace ta gari. Annabi ya ce wanda in nazara ilaiha sarratu, in ya kalle ta da faranta mashi rai. A wata riwaya ta hadithi in nazara, kaga in yace in nazara ilaiha, in ya kalle ta sarratu, za ta faranta mashi da rai. Wannan yana buƙatar ta zamo tana da kyau, ta zamo tana da fara'a, ta zamo akan sifofi wanda ake buƙata. A wata riwaya in nazara, kaga ba a ce ilaiha ba, matar da in ya kalla, in ya kalli gidanta ba zai zo ya tarda la tu'ashishu baitana ta'ashishan, ba zai zo ya tarda, ba zai zo ya tarda, ba zai zo ya tarda, ba zai abin da ake ba, ba zai abin da ake ba kabbara ba, Ibn al-Jawzi ne wai, Ibn al-Jawzi ne ya tarda wani mutum yana karanta wata aya, ba abun kuka cikin aya amma yana ta zabga kuka, ya kawo shi cikin akhbarul amta wa al-ghafalin. To ban ji abun takbirin ba adam ne, mene ne mafi kika in nazara, in ya kalli gida ba zai zo ya tarda kazanta ba, in ya kalle ta ita kanta ba zai ga kazanta gare ta ba, in ya kalli daki ba zai tarda kazanta ba. Sarratu wa in ghaba anha, in ya fake daga barin da hafizatu fi nafsiha wa malihi, in bai nan kuma za ta kiyaye kanta kuma ta kiyaye mashi dukiyar shi. Wannan hafizatu fi nafsiha wa malihi, za ta kiyaye ta daga kanshi da doki, kanta da dukiyar shi. Wannan a wannan zamani ya fi zamowa babban abu, lokacin da aka samu wayoyi, lokacin da zai yiwu matar za ta iya, in mijin bayana tana wajen aiki za ta iya kaza, in ba mai ganin ta za ta iya buɗe waya ta yi magana da wani ko wani ya yi magana da ita. To anan hafizatun lilghaibi take aiki cikin wannan zamani namu fiye da sauran zamanin nuka, dan a wancan zamanin nuka ba wani abu a hannunta wanda za ta iya kai sako ko a kawo mata. To yanzu kuma akwai ababe wanda tak tak za a rubuta kurum sako ya kai ma wani ko wani ya kawo shi zuwa gare ta. Idan mace ta gari a wannan zamani ita ce hafizatun lilghaibi, wanda in mijin bai nan ko tana ita kadai ko mike ga hannunta ba za ta yi abin da bai dace ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mace ta gari shine wanda in ya kalle za ta faranta mashi rai, in bai nan kuma za ta kiyaye shi. Wannan ita ce mace ta gari. Mata ta gari su ne wanda miji ke natsuwa zuwa gare su. Akwai sifofi wanda suke masu yawa na mata ta gari, amma wannan lokaci bai iya ɗauke mamu yin bayanin su, amma aya dai ta takaice su. In ya zamo akwai biyayya, mutum ya kirkice tana da biyayya, i nayi bari na bari, biyayyan nan ita ke sa miji ya koma bawan mace. Aje ana cewa ya mata ta mashi asiri ko ba asiri ta mashi ba, ko ni na amatan ya kullaki abdan, biyayya kenan, qanitat hafizatun lil ghaibi, wanda ko da mijin bai nan ba ta yin wani abu. To wannan sifofi wanda suka takaitu su ne ire-iren wannan mata ake natsuwa zuwa gare su. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha, dan ya natsu zuwa ga matar shi. Falamma taghashaha, lokacin da ya lullube ta, wannan ana nufin saduwa tsakanin mace da miji. Alqur'ani yana sanya lafazi duk abin da zai fito ba sa, Alqur'ani yana nesa daga wannan. Kaga bai faɗi wata kalima ba sai ce falamma taghashaha, lokacin da ya lullube ta, ana nufin yayi jima'i ya tara da ita. Hamalat hamlan khafifan famarrat bi, sai ta ɗauki ciki, ciki wanda yake sauƙaƙa, ciki in yana ɗan ƙarami mace za ta iya kai kawo. Famarrat bihi, ta wuce da shi, ta kai ta kawo ba ruwanta da wani abu ba nauyi ga cikin kenan. Wannan in ya zamana mata ne sabon balla, sai a musu nasiha na ba a gudu kuma ba a hawan wani abu a duro. Gasar in ba ta san menene ciki ba, tana iya hawan tebur ɗin nan ta duro, tana jin ƙarfi. To wannan in aka hau aka duro ciki zubewa yake, ko aka yi wata haraka wadda take mai tsanani. Allah ya ce hamalat hamlan khafifan, sai ta ɗauki ciki, ciki ɗan ƙarami. Famarrat bihi, sai ta shuɗe da shi, tana yi ta sha'anin da ta kai ta kawo kamin yayi nauyi. Falamma afqala, yayin da ta yi nauyi, cikin yayi nauyi ya girma kenan, da'awa Allah rabbahuma, su biyun nan sai suka roki Allah maɗaukakin sarki cewa la'in ataitana salihan, Allah in ka zo mu da wannan yaro da cikakken halitta, shi ake nufi da salihan, ba ana nufin mutumin kirki ba, a'a in an zo da shi salihan. Dan haka Aisha radiyallahu anha, in aka zo aka ce mata an yi haihuwa, ba tambaya take ba me aka samu, namiji ko mace, a'a cewa take ya zo dukkan gaban shi suna lafiya, jikin shi yana lafiya, ja'a salihan, ya zo yana daidai halitta shi komi da komi, shi take tambaya kuma. La'in ataitana salihan lanakunanna minash shakirin, Allah in ka zo mu da wannan da yana mai daidaitar da halitta, lafiya lawa yake, za mu gode maka. Falamma atahuma salihan, lokacin da Allah ya zo masu da shi yana lafiya lau, ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma, sai suka rinka hada Allah da wani cikin abin da Allah ya ba su. Fata'ala Allahu amma yushrikun, Allah ya ɗaukaka da abin da suke hada shi da su a wajen, suke hada Allah da wani a cikin shi wannan yaro wanda aka ba su. Wannan aya da farko da muke magana a kan wa ta fara magana, Adam da Hawwa. To ta kaka Adam da Hawwa za su yi shirka. Malaman tafsiri gaba ɗaya abinda suke zuwa da shi shine cewa Iblis da ya zo ya tar da Hawwa tana da ciki. Iblis ba mutumin kirki ba me za ni cewa kenan, ba abin kirki ba ne. Iblis ba abin kirki ba ne, da ya zo ya kalle ta ya ce kin ga wannan cikin naki, kina iya haihuwa biri, kin ga wannan cikin naki, kina iya haihu alade to a bangaren ka mutum ne ina iya fito miki ta hanji ko ta kunne ko ya tsago cikin gido yazo ya tsorata ta tace to kaga za a yi duk inda haihu ciki yana faduwa ne bayyin rai wannan fa riwaya riwaya ce wadda bata tabbata ba fa an gane to sai yace mata kaka za a yi duk inda haihu sai yaron ya zo ba rai cikin na karshe sai yace kin ga wannan cikin naki yana yiwa ki haihu alade yana yiwa ki haihu buri yana yiwa ya hito ta hanji yana hitowa ya hito ya tsago cikin ki hito ki mutu yace to kaka za a yi yace in yaron ya zo ki ambace shi da Abdul Harith shi kuma Harith suna ne na Iblis kenan lokacin da za ta daukan cewa wannan bawa ne ta sa mashi Harith Abdul Harith kenan bawa ne na Iblis kenan kamar ka an sun hada Allah da wani wanda laysa min asma'illah Harith kenan suna ne na Iblis kamar sun dauki abin da ya kamata a ba Allah an ba Iblis shi malamai suka ce mafiya yawan malaman tafsiri akan haka suke ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma ko shuraka fi ma atahuma kenan tanan ne kenan da suka sa mashi wai Abdul Harith kenan sun ce mashi bawan Iblis shi kuma bawan Allah ne kenan nan kamar sun yi shirka da Allah sun hada Allah da wani suka ce farkon sako wanda Adam da Hawwa suka yi kenan a ban kasa wannan haka suke fasarta shi mafiya yawan malaman tafsiri wasu malaman suka ce a'a Adam alaihi salam annabawa ko da wani abu zai zo musu ba dai su hada Allah da wani a wajen bauta ba kenan wannan maganan ma hakan bata taso ba abin da ke da kwai shine aya ta fara ne da magana akan Adam alaihi salam wallazi khalaqakum min nafsin wahida tabbas wannan Adam ake ne waja'ala minha zawjaha nan ana nufin Hawwa liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء أي جعل أولادهما له شركاء كذا آية فاروني دا آدم عليه السلام دا حواء سيتا إيدسا دا أن آدم Adam alayhi salam Allah ya kawo musu yaran su na kirki yaran su yaran shi ya zo daidai halittar shi tana daidai to ɗayan Adam sune ja'ala lahu shuraka sune lokacin da suka tashi da suka yi haifa haifan su sai suka rinka yin shirka da Allah cikin abinda Allah ya ba su na yaya za ka ga kaman ta kaka za a faro da Adam a idasa da ƴaƴan shi to amma in ka kalli fa ta'ala Allahu amma yushrikun ay yushrikuna Allah ya daukaka da abin da suke gama shi da shi ba a ce Adam da Hawwa ba sai aka kawo shi jami'i fa ta'ala Allahu bai kala amma ashraka ba a ce haka ba ba a ce a yi shirika ne ba kenan wannan ya nuna jam'i da aka zo da shi a nan ana nufin ƴaƴan Adam su ne wanda suka hada Allah da wani suka yi shirka da Allah ba Adam alaihi salam ba an gane kenan wancan Isra'iliyat ne abinda ke da kwai shi ne an bar magana ta Adam alaihi salam da Hawwa an koma magana ta ƴaƴan Adam wanda suka rinka yin shirka da Allah madaukakin sarki ayyushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun takaka za su hada Allah da wani wanda bai halitta komai wanda shi kanshi halittar shi aka yi. Ina ga anan ya kamata mu dakata ko?
Na'am.
Saboda dai lokaci ba mu fara da wuri ba. Dan haka anan za mu dakatawa sai gobe in Allah ya kai mu. رَيْتَ مَا نَلْتَقِي نَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَاتِكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ عَلَى خَيْرٍ نَلْتَقِي سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
جزاك
الله خيرا.
Akwai dattijo na wanda ya rasu shi ma.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama. Allahumma ighfir lahum warhamhum.
Amin.
وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. سبحان الله.